أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كان متى شرنا تقص جوتا جماد الأولى شكرا تدبؤ إيد أريه إيد أربعين دا بيو هجرة من جنسيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة shine kuma yayi daidai da 12 ga watan 1 shekara ta 2021 shekara miladiya. Zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka, littafin al-mu'taqad as-sahih, wallafar babban malami al-sheikh Abdul Salam ibn Birjis al-Abdul Karim, Allah ya ji kamalan da rahmansa. Da kuwa ajiya malam ya dauko mana bayani ne game da cewa babu wani aiki daga cikin ayyuka da ake ganin barin shi zai iya kai mutum zuwa ga kafirci kai tsaye sai sallah, wanda mun dan yi bayani game da hukuncin tarikus sala, mai barin sallah, da kadan daga cikin maganganun malamai akan mai barin ta gaba daya, da kuma mai mata asharuwan tsuntsaye. To sai dai abin da na manta ban dan ambata mana shi shine menene hukuncin da malamai suka faɗa game da shi mai barin sallah. To kusan abinda malamai suka faɗa shine duk mutumin da yake barin sallah da gangan ya daina yin ta. To abinda suka ce shine yuqtalu haddan, shari'a za ta kashe shi a matsayin haddi. Amma kamar Malikiya da Shafi'iyya su abinda suka ce shine za a kashe shi, amma idan an kashe shi za a yi masa sallah, a yi masa wanka, kuma a dauke shi a je a binne shi. To kun ga wasu daga cikin suna da ra'ayin cewa in dai ba inkarin ta yi ba, su ba sa gani ya fita daga addinin musulunci, amma dai za a kashe shi. Me dalilin kashe shi? Saboda ya daina yin ta. To amma kamar Hanabila su suna ganin cewa za a same shi ne a yi masa gargadi, a yi masa tahdhiri, a kallalle ya je yi sallah. Idan bai ji yayi ba, idan la'asar ta ƙara zuwa a same shi, lallai zai yi sallah sai an yi kwana uku ana masa haka. Wasu daga ciki suka ce kama shi zai aje shi a waje guda, duk lokacin sallah a zo a yi masa wa'azi a ce ta shiga zai kai sallah, sai shi ba zai ba. Suka ce idan aka kwana uku ana masa haka, to kai tsaye za a kashe shi, sannan ba za a yi masa sallah ba, ba za a yi masa wanka ba, ba za a binne shi a makabartar musulmi ba, za a je a ƙarami ne kawai a binne shi kamar yadda ake binne jaki ko akuya idan ta mutu. Saboda me? Saboda ya mutu a matsayin murtaddi wanda ya bar addinin musulunci. To wannan shine abinda malamai suka faɗa game da hukuncin mutumin da ya daina sallah. Ma'ana dai kusan dukkaninsu sun yarda akan cewa idan mutum ya daina sallah haka kawai, to za a kashe shi ne kawai, za a yi masa haddi. Amma dai wanda suke ganin cewa za a yi masa wa'azi, a faɗakar da shi a kan ya dawo ci gaba da yi, to suna da hujjoji masu ƙarfi. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Malam ya ce wa takfiru haqqun lillahi فلا يكفر احد الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او اجمع المسلمون على تكفيره. مالي تي كافر تاوا اتي واني كافري ني كو اتي واني ارني ني كو اتي واني يا فتا daga addinin musulunci irin wadannan kalmomin da kalmomin da suke da alaka ko suke da kama da su wanda suke nuna cewa mutun da ya fita daga addinin musulunci. Malai ce haqqun lillahi, haqqi ne na Allah maɗaukakin sarki. Fala yukaffaru ahadu, ba a kafarta wani, illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sai wanda Allah maɗaukakin sarki da manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suka kafarta shi. Aw ajma'al muslimuna ala takfirihi, ko dukkanin musulmi gaba ɗaya suka yi ijma'i akan cewa wani kafiri ne. Amma faɗin cewa wane ya fita daga addinin musulunci ko wane kafiri ne, to ba wata mas'ala ce tawa ko taka ko tashi ko tasu ba wanda yake da ruwa da tsaki akan cewa wani ya zama kafiri sai Allah madaukakin sarki saboda ita mas'alar kafirci mas'ala ce mai hadari kware da gaske kuwa yadda za ku ga sakin kalmar kafirci yanzu ta yi sauki a bakin mutane zaka ga wani dan abin ma da bai kai ya kawo ba yayi kausai wani ce ai wani ya kafirta wallahi wani ya ba addinin musulunci wallahi wani ya yi ridda da maganganu makamantan wadannan maganganu ne masu hadari yan uwa kwarai da gaske annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man qala li akhihi ya kafir duk wanda yace dan uwansa ya kafiri ma'ana wani ya zama kafiri ko wani ya fita daga addinin musulunci sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace faqad ba'a biha ahaduhuma to ɗaya daga cikin wanda ya faɗi maganar ko shi wanda yace wani ya kafarta ko shi wanda aka ce ya kafarta din to daya tabe da wannan kalmar da aka faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in kana kama qala wa illa to fatarji'u ilai idan kamar yadda ya faɗa ne kalmar da ya faɗa ta kafirci akan wani hakan ne a addini karkashin ayoyin alqur'ani da hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata ya kafarta din to shike na kalmar sai yace aiki akan wancan wanda aka cillawa ita wa illa idan ko taje ta ga ba haka bane ba kafiri bane to sai ta dawo zuwa kan wanda ya faɗi ta yan uwa ina fata an fahimta wanda ya faɗi wanda ya faɗa yace wani ya kafirta idan ita kalmar ta duba ta ga wani ba kafiri bane to kansa za ta dawo haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba faqad ba'a biha ahaduma kun ga ashe ba abu ne mai sauki ba kalma ce mai hadari kware ne gaske ka rinka sakin baki ka ce wani ya zama kafiri shi yasa a wannan matsalar mutane sun rabu guda biyu sun rabu gida biyu akwai wanda suke tafriqi akwai wanda suke ifrati akwai wanda suke gulubi akwai wanda suke tasahuli akan kalmar ma'ana akwai wanda suke gani cewa duk abinda mutum zai yi ko mai girman laifinsa to ba za ka ce masa kafiri ba akwai wanda suke makamancin irin wannan ra'ayi su suna gani cewa kawai indai mutum yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to kawai ka bashi a matsayin musulmi shi yasa za ku ga sai a samu wanda za su zagi Allah si wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rashin kunya si wa addinin musulunci izgili duk abin da malami suka yi da kafirci ne za su yi shi amma idan malami suka fito suka ce sun yi ridda sai a ce to kun ji suna kafarta musulmi kun ji suna cewa da musulmi mutum ya ce la ilaha illallah kuma ka ce masa kafiri akwai masu irin wannan rayuwar wannan kuskure tabbas akwai wanda zai ce la ilaha illallah amma kuma zai faɗa abin da zai warware masa wannan la ilaha illallah mutasa akwai wannan shi yasa za ku ga dukkanin malaman littattafan addinin musulunci musamman na fiqh da hadisi za ku ga cike suke da babul ridda babi ne na musamman da malami suke akan babul murtad babul ridda ko kuma ahkamul murtad babin da yake bayani akan ridda ko kuma hukuncin wanda ya ridda ga addinin musulunci ashe akwai yiwuwar idan mutum ya shiga addinin musulunci zai kuma iya yin abin da zai warware masa wannan addinin musulunci nashi akwai wannan a cikin addinin musulunci yawa saboda haka ba daidai bane mutum duk abin da zai yi dauka su a matsayin musulmi a'a dole sai an tantance akwai kuma wanda su kuma harshen su yana da zafi da kaushi kwarai da gaske abinda bai kai ya kawo ba sai su tafi kalmar kafirci akan mutum to shi ma wannan kuskure ne waɗancan na farko su sun yi tasahuli da yawa waɗannan nabi kuma sun yi guluwi abinda yake dan kadan wani ma laifi ne haka wanda ko kabira bai kai ba sai a ce ai wani ya ridda to dukkan dan guda biyu kuma kuskure ne abinda yake daidai shine kada ka ce wani kafiri ne sai wanda Allah madaukakin sarki ya kafirta shi kada ka ce wani ba musulmi bane sai wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da cewa ba musulmi bane wannan shine daidai yan uwa dole ne bakin mu ya san abin da zai faɗa game da yan uwan mu saboda kalma ce mai hadari hukunci ne shi ko hukunci kada ta addinin musulunci babu wanda yake yin hukunci sai Allah madaukakin sarki da manzansa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ina fata an fahimta yawa saboda haka Allah da manzansa su kadai suka cancanta su hukunci akan bayi ba mutane ba idan ka ce mutun yayi ya kafarta dan uwa wani hukunci ne mai girma ka dauko ka dora masa daga lokacin da kace wani ya kafarta abu na farko ba zai shiga dan babansa ba zai shiga dan sa ba ƴaƴansa idan musulmi ne ba zai shiga dan sa ba matarsa ta sa duk wani hukunci da kace na addinin musulunci duk an kore masa babu shi idan ya mutu ba za a yi masa wanka irin na addinin musulunci ba, ba za a yi masa sutura irin ta addinin musulunci ba, za a je a binne shi a makabartan musulmi, duk wani hukunci na addinin musulunci ya sauka a kansa. Kaga akwai matsala, akwai matsala kwarai da gaske. To shi sai ɗan uwa malamai suna yin takatsantsan kwarai da gaske wajen sakin kalmar kafirci. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya ƙara masa yarda, kun san abin da ya faru tsakaninsa da Khawarij. Khawarij su ne waɗanda suka yi masa khuruji, suka fita daga yi masa da'a, suka fita gefe, suka ce ma ya kafirta, suka ce da Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan dukkanin sun kafirta. Me yasa? Saboda sun sa mutane a matsayin masu yi musu hukunci. Sayyidina Ali ya yaƙe su a Nahrawan, ya yaƙe su, ya dawo da yawa daga cikinsu cikin addinin musulunci, wasu kuma an karkashe su, wasu kuma sun gudu. To lokacin da ake tambayar Sayyidina Ali, me za ka ci game da Khawarij, sun kafirta ka sun yaƙe ka, shin musulmi ne har yanzu ko kuma sun fita daga addinin musulunci? Sayyidina Ali ce, ai kafirci suka gujewa, suka zo suka shiga ƙarƙashin tutar Annabi tsira da aminci, su ƙara tabbata a gare shi. Sayyidina Ali bai yarda ya kafirta su ba, tare da cewa da yawa daga cikin aƙidu na Khawarij sun saɓawa zahirin doron addinin musulunci, amma saboda takatsantsan irin na sahabbai da wanda suka biyo bayansu, ba sa sakin kalmar kafirci kai tsaye. Amma gaskiya mu bakinmu ya riga ya saba da wannan kalmar. Yanzu za ka ga a majalisa kawai ana hira, idan aka yi magana wani abu ko abin da ya kama da haka, sai ka ji kawai wani ya ce ai wani ya kafirta, wallahi wani arni ne, wallahi wani kaza ne haka. To gaskiya ɗan uwa, idan ka faɗi wannan kalmar, idan shi bai zama arni ba, to kai kuma ka shiga cikin matsala kenan. Allah ya kiyaye. To shi sa malai ce shi kafarta mutum haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki da manzansa tsira da aminci, su ƙara tabbata a gare shi, da kuma musulmi su ijma'i gaba ɗaya, ba haƙƙi ne na wani mutum shi kaɗai ba, ko na wata ƙungiya, ko na wata jama'a, idan suka hukunta mutum da kafirci shikenan ya zama kafiri. Malai ce faman kaffara ahadan bighayri al-kufri alladhi qama al-burhanu al-jali alayhi, wanda duk ya kafirta wani ba tare da kafircin da hujja bayyananniya ta tsaya a kansa ba, min nassil kitabi, daga nassi na alqur'ani al-aziz mai girma, aw sunnati sahihati, ko sunna ta annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi ingantacciya, aw al-ijma'i, ko kuma ijma'in musulmi gaba ɗaya ba. Malai ce fa huwa mustahiqun li taghlid al-uqubati. Malai ce to wannan wanda ya kafirta dan uwan nasa, tabbas ya cancanta da a kausasa masa uquba, ayi masa uquba mai kaushi mai tsanani, wa ta'ziri, a kuma ladabtar da shi. Malai ce in marra ma mu'minan bi kufrin, saboda dukkan wanda ya jefi wani mu'mini da kafirci yace wani ya zama kafiri, fa huwa ka qatlihi, to kamar ya kashe shi. Yace wannan magana hadisi ne na Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, rawahu al-Bukhari, wanda Imam al-Bukhari ne rawaito ta, an Thabit bin Dhahhak, daga Sabit dan Dhahhak, an Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi. Yan uwa, ku duba Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, yace wanda duk yaje fa dan uwansa da kalmar kafirci, to daidai yake da ya dauki makami ya kashe shi, bar ma munin yafi haka. Saboda duk mutumin da aka ce ya ba addinin musulunci, ka'idar hukuncinsa shine mai kisa, haka ne ko? Mai hukuncin murtaddi, kashewa. Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, ce jinin mutum musulmi baya halatta sai da abubuwa guda uku, daga ciki akwai mai attariku li dinihi, ko al-mufariqu lil jama'a, shine mutum da ya ban addinin sai ya fita daga cikin jama'a musulmi, ya koma jama'a kafirai, sai a kashe shi. To ka zo ka ce da mutum kafiri ne bayan musulmi ne, to kamar ka kashe shi. Shi sa ƴan uwa, mu taka tsantsan kwarai da gaske, mu kiyaye kalmominmu wajen sakin kalmar kafirci a wajen ƴan uwanmu. Malai ce wal kufru, shi kafirci, yaqa'u bi qawlin kufriyyin, yana afkuwa da magana da mutum zai yi ta kafirci, laysa fihi khilafun mu'tabar, irin magana da babu wani sabani wanda ya kamata a yi la'akari da shi a kanta. Abin nufi, akwai kafircin da yakan faru sakamakon magana fatan baki. Misali, mutum ya zagi Allah maɗaukakin sarki, wannan menene? Kafirci. Mutum ya zagi Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, ko ya tauye darajar Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, ya faɗi wata magana da take nuna tauye daraja ko kima ko mutuncin Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, kai tsaye kuma wannan kafirci ne. ko mutun ya izgiliwa addinin musulunci ko ya izgiliwa wani abu na sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko alqur'ani ko abin da ya kama da kun ga duk wannan magana ce ta fata baki duk magana ce ta fata baki yanzu mutun ya zo yawa addinin musulunci izgili da baki ya dauki wani abu na addinin musulunci masa izgili wannan kai tsaya ba addinin musulunci kamar yadda abin da ya faru lokacin da aka tafi yakin Tabuk wasu daga cikin munafikai sai koma gefe suna yawa sahabbai izgili waɗannan masu katan cikin wasu na tafin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun je sun ci abinci sun koshi cikin su ya kato to ina su wani yakin kirki kaza da kaza sai a kalkale da dare ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda shi ba munafiki bane yana jin su sai abin ya bata masa rai ya kalli wanda ya faɗa magana ya ce wallahi munafiki ne kai kuma sai na je na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi je ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to da yazo ya faɗa shi kuma wancan munafikin sai biyo baya yake rantsuwa yake cewa wallahi bai faɗa ba wallahi bai faɗa ba a wala qad qalu kalimatal kufr sai ya rantsuwa cewa wallahi bai faɗa ba a wajen sai aya ta sauka annabi tsira da aminci Allah madaukakin sarki yace a wala in sa'altahum inma naqulu inma kunna yaqulu inma kunna naqulu ko wa nal'ab sai Allah yace qul abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كيف شكينا النبي صلى الله عليه وسلم تصرا تبت ا غريش الله سبحانه وتعالى da wannan ayara a lokacin da zaka tambaye su cewa me yasa kuke fada wannan kalma yasu ai inna ma naqulu inna ma kunna naqulu nal abu ai kawai naqulu muna kutsawa ne a cikin wasanni da raha da barkwanci ba wani abu ne da muke da muka dauke shi da gaske sai Allah ba dauke sarki yace kaga musu ya qul abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzon Allah kuntum tastahzinu zaku rinka izgili kuna wasa yanzu Allah abun wasa ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ayoyin Allah abun wasa ne sai Allah madaukakin sarki yace qad kafartum ba'da imanikum kun kafarta bayan da kun yi imani saboda haka ɗan uwa yin izgili ta magana ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ga sunnarsa ko ga Allah subhanahu wataala ko ga shari'arsa ko ga ayoyin Allah madaukakin sarki yan kawo wannan fita ne daga addinin musulunci saboda haka baki yana da hadari harshen da muke ganin shi wallahi yana jefa mu ramin da an ba mai wasa ba in muka shiga ba za mu taba fitowa ba wallahi dan in mutun ya faɗa magana ta fitar da shi ga addinin musulunci ya shiga wuta haka to wallahi shikenan ba zai ƙara fitowa in dai ya mutu ne ya shiga wuta sakamakon abin da ya fitar da shi daga addinin musulunci shi da fitowa daga wuta kuma shikenan Allah ya tsare saboda haka ɗan uwa ba ku nan mu rinka sa musu lizami mu rinka sanin abin da zan faɗa musamman idan abu ya shafi Allah madaukakin sarki da manzansa da musulunci wallahi mu san abubuwan da zan rinka faɗa irin maganganu a ce wannan magana ce ta barkwanci ko magana ce ta wasa ko abin da ya kama da haka ya shafi Allah da manzansa wallahi mu kiyaye harshen idan zaka yi wasa ka je kai wasa da wani abin da ba amma Allah ba abin wasa bane annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin wasa bane ayoyin Allah madaukakin sarki ba abin wasa bane abubuwan wasa duk da zaka yi da dan uwanka da ƴaƴanka da duk wanda yake alaka da kai ka take wasa amma waɗannan ba abubuwan wasa bane mu kiyaye saboda haka akwai abin da zai iya fitar da mutun daga musulunci ta hanyar magana da baki malai yace wa kadhalika bi fi'lin haka nan kuma akwai abin da zai iya fitar mutun daga zai iya fitar da mutun daga musulunci bi fi'lin ta hanyar aikin sa akwai aikin da zai iya fitar da mutun daga musulunci misali kamar mutumin da ya sujjada ga wani Allah sujjada aiki ce ko to dan mutumin da ya bauta wa nan Allah yayi sallah ga wani Allah ko yayi sujjada ga wani Allah wannan ya fita daga addinin musulunci yayi me yayi shirka haka nan mutumin da ya wasa da alqur'ani ko ya wulakanta shi kaddara mutumin da ya dauki musahafi yake taka kamar aikin da wasu daga cikin bokaye suke yi su taka alqur'ani a kafafuwansu su shiga ban daki da shi ma ina fata an fahimta da ana irin wannan abubuwan ko wulakanta alqur'ani mutum ya dauki jinin al'ada ya rinka rubuta ayoyin Allah da shi shi ma irin wannan abubuwan duk abubuwa ne na kafirci kai tsaye wulakanta wani abu daga cikin alqur'ani ko ayoyin Allah wannan kafirci ko mutumin da zai je yanka wa nan Allah shi ma aiki ne wannan yanka wa nan Allah yanka ga aljani ko shi ko boka ko wani abin da ya kama da wannan shi ma fita daga addinin musulunci ne Allah ya kiyaye wakadhalika bi i'tiqadin haka na ko mutun yakan iya fita daga addinin musulunci hanyar kudirce wani abu na kafirci a cikin zuciyarsa mutun ya kudirce cewa Allah madaukakin sarki bashi da iko mutun ya kudirce a cikin zuciyarsa cewa shari'ar musulunci ba ita ce shari'ar da tafi ba ba ita ce shari'ar da ya kamata ya aiki da ita ba ko ta shari'ar da take tafi shari'ar addinin musulunci duk wani abin da yake a mutum zai kudirce shi wanda ya ci karo da addinin musulunci wannan shi ma kafirci ne saboda haka ɗan uwa ana yin kafirci da baki ana yin sa da aiki ana yin sa kuma da zuciya duka malai sai walaysa bi shartil kufri ba wai dole ne sai ya kasance shartin kafirci alistihlal sai mutum ya halatta wani abu dan akwai wanda suke gani kamar jahamiya da murji'a su suna gani cewa shartin kafirci dan kawai ka faɗi magana da bakinka ba kai mutum ba ya zama kafiri wai sai ya halatta abinda yake haramun ne ka halatta shi to shikenan sai mutum ya zama kafiri ko kuma mutum ya kudirce abin a cikin zuciyarsa to shikenan amma kawai dan mutum yayi magana kamar waɗancan da suke yi wa ayoyin Allah izgili da bakinsu suka ce ba su zama kafiri ba su zama kafiri ba mutumin da zai zo ya zagi Allah madaukakin sarki bai zama kafiri ba me yasa sai a tambaye shi a ce wai ka kudirce abin a zuciyarka kuma wasa kawai kake idan yace bai kudirce ba sai ce to shikenan kana nan a matsayinka na musulmi to malamin kamar raddi yake musu shine ce ba sharadi ne dole ne kafin mutun ya kafarta sai yayi istihlalin abu ba sai ya ci abu kaza da yake haramun ya zama halal ba lalle bane wannan malai ya ce farqun baina takfiril am wa takfiril shakh wa takfiril shakhs al muayyan bambancin da yake tsakanin kafirci ga mamme da kuma kafirta wani mutun ayyananne ma'ana akwai abin da ake cewa takfirul am misali kace dukkan wanda ya zagi Allah ya zama kafiri kaga wannan ai magana ce kai ta da kurman baki ba wani ka ayyana ba ba wasu jama'a kake nufi ba abin da kake nufi duk wanda ya shiga karkashin inuwar zagin Allah ya zama me ya zama kafiri saboda haka ba wani mutum guda ɗaya ka ba ko ka faɗa ba shine takfirul am ka kawo wani aiki ko ta siffa kace duk wanda ya shi ya zama kafiri akwai kuma takfirul shakhsil muayyan shine ka ambaci wani mutum guda ɗaya ka ce wani dan wani mai suna kaza na unguwa kaza ya zama kafiri ina fatan fahimta akwai bambanci tsakanin su akwai bambanci mai yawa malai ce fa takfirul am shi kafirci ga mamme wanda za a yi shi a cikin rububi a kawo siffa kal wa'idil am kamar narko ne na azaba da yake ga mamme kamar a ce Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya zina ai masa bulala 100 idan bai taba aure ba sannan a rufe shi shekara daya idan ya taba aure ai masa me a jefe shi duk wanda ya sha giya ai masa bulala 40 ko bulala 80 to wannan ai baka ambaci wani mutum ka ce wani ya sha giya aje ai masa bulala ba ko idan kuwa ka ce aje ai wa wani bulala saboda ya sha giya kaga wani mutum guda ɗaya ka ayyana akwai bambanci tsakanin wancan da wannan wato bar maka bayani ɗan uwa su gane yadda abin yake malai yace yajibu alqawlu bi itlaqihi wa umumihi shi irin wannan kafirci na gaba daya wanda ake kawo shi da siffa to wajibi ne a bar shi a yadda yake a gaban sa ba tare da ayyana wani ba a ce duk wanda ya zagi Allah madaukakin sarki ya kafarta duk wanda ya yi wa wani Allah sujjada ya kafarta duk wanda ya zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kafarta duk wanda ya kirawo wani Allah ya roki wani Allah ya kafarta kawai a ta kawo siffa ai ta kawo siffa a bashi aka yadda yake to amma kuma idan ka duba da kyau zaka ga ba lalle ne kuma duk wanda shi akan kansa yaje yaje daga cikin ayyukan nan gobe shi kuma a ce masa kafiri Allah ya sa an fahimta ba lalle kuma a samu wani mutum guda daya yaje ya aikata ɗaya daga cikin aikin kuma a ce masa kafiri saboda akwai wasu dalilin da ya sa hana a kira shi da kafiri amma aiki na menene na kafirci ne ina fata an fahimta saboda akwai wani abin da wani su ma wani ko su shubuhohi da shi ya dauka ya je wancan aiki zan zo buga misali insha Allah ta'ala malai ce ka qaulul a'imma kamar fadin malamai da suke cewa man qala duk wanda yace alqur'anu makhluqun alqur'ani halitta ne ba maganar Allah bace fa huwa kafirun ya kafarta to kun ga ai ba wani aka ce ba za ta iya wa a samu wanda yake cewa alqur'ani abin halitta ne amma yana fada ne saboda bai sani ba saboda jahilci to kawai dan ya ce alqur'ani makhluqun sai ka ce akwai hukunci akwai at-takfirul am duk wanda yace alqur'ani halitta ne ya kafarta sai wallahi kai ma ka kafarta ina fatan fahimta bambancin su shi wancan hukunci ne duk wanda ya shiga ciki duk wanda ya aikata irin wannan abin aiki ne na kafirci amma shi shakhsul muayyan da ya aikata wannan aikin ba lalle kuma kai tsaye ka kira shi da kafiri ba Allah ya sa ku sanin fahimta a fahimci wannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen tantance wancan da wannan kafirci na gaba daya da kafircin da yake me na ayyana wani mutum mala yace wa qaul ibn khuzaimah da kuma fadin ibn khuzaimah imam al-a'imma kin da yake cewa rahimahullah Allah ya masa rahma man lam yuqirra bi anna Allah ala arshi wanda duk bai tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana kan al-arshin sa ba qadistawa ya daidaita ba fawqa sab'i samawatihi a saman samman bakon sa fa huwa kafiru imam ibn khuzaimah yace to wannan bi wannan ra'ayin kafiri ne halalud dami jinin sa ya halatta wa kana maluhu fai'an dukiyarsa ta zama tofai'i ganima ce ga musulmi tare da cewa batun istiwa'i da sauran su wannan mun riga mun gama bayani akan sa tun a baya da sauran su wasu daga cikin malamai sun shaddada kamar shi suna ganin cewa wanda ma yace Allah madaukakin sarki bai daidaita ba ya kafarta tare da cewa wannan akwai sabani ai abaya dama mala yace akan ridda'a bar addinin musulunci ta hanyar magana ba tare da samun sabanin da za a yi la'akari da shi ba ko idan an samu sabanin da za a yi la'akari da shi to ba za a kafarta mutum kai tsaye ba ina fata an fahimta saboda haka wanda yace Allah madaukakin sarki baya sama wannan kai tsaye ba za ka fito ka ce ya zama kafiri ba wa takfiru shakhsil muayyan mala yace shi kuma kafarta mutumin da yake ayyanan ne ka ambaci sunan wani ka kafarta shi la budda fihi min tawaffir shuruti wa intifa'il mawani dole ne kafin ka ce wani dan gidan wani mutumin unguwa kaza mutumin gari kaza zama kafiri to sai ya cika wasu sharadai sannan kuma duk wasu abubuwan da za su hana a kafarta shi sun koru babu su akwai sharadin da malamai suke kawowa sannan kuma akwai abin da ake ce musu mawani su kuma sai sun koru sannan sai a ambaci mutum فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين ما لتي كافر تمتن irin kafirci na gaba daya baya lazimta kuma ka kafirta wani mutum ayyanne shine abin da na faɗa yanzu a ce duk wanda ya aikata duk wanda yayi sujjada ga wani Allah ya zama kafiri wannan sufa ce duk wanda ya kore wa Allah madaukakin sarki kaddarsa ya zama kafiri to za ku sai kuma ka samu wani ya kore Allah madaukakin sarki kaddarsa amma shi bai zama kafiri ba me yasa saboda akwai mawani barin ba mu misali guda ɗaya kan mu wuce akwai hadisin bukhari da muslim wanda imam abin nan sahabi abu hurairah ya fitar da shi ɗaya daga cikin al'ummomin da suka gabace mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bada labarin sa cewa ya aikata ayyuka marasa kyau a cikin rayuwarsa da yawa ya san ya sha ta fa ƙarfin cikin sa shi da kansa yake cewa da kansa wallahi in dai Allah ya samu dama akai na shiga uku ina ba ta amfi mu ce in dai na koma ga Allah ya samu dama akai na kamar kace in kuka ido bi da mutun ne to in banda yanzu ka kaddara cewa ma akwai wani ne da kake ci Allah ba shi dama akan ka wannan kafirci ne yan uwa ba haka bane to amma shi abin da yace in dai Allah ya samu dama akan sa ya shiga uku saboda ka sai tattara yayansa da duk yan uwansa da yake faɗa musu su ji yace ina da wasiya idan na rasu da Allah to kata a kona ta kona ta kona gawa ta kai a kona ta kona sosai na zama toka sosai sannan to kamar ka abatta a wajen aibeta aje a yarda da ita akan iska a zubar da waccan can shi abin da yake nufi idan akai masa haka Allah ba zai iya tattara shi ba ina ba ta fahimta haka akai masa ko bayan ya mutu suka kone shi ya kono aka ibiti kansa aka ba waccan suka je suka zubar a can waccan suka je suka shikenan ya sha ana gama da sai Allah madaukakin sarki ya tattara sai ya ce kun sai ya kasance sai ya tashi Allah madaukakin sarki ya ce to gaga me yasa kai wannan aiki sai ya ubangiji nayi wannan ne saboda tsananin tsoron ka na san in dai nazo wajen ka to na kade saboda ban yi aikin kirki ba yayi haka ne saboda tsananin tsoron Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce to saboda wancan tsoron nawa da kaji ka san kana da ubangijin da ka saba kake jin tsoron sa kaje na gafarta maka ina fata an fahimta kun ga aikin da wannan mutum ya menene kafirci ne kafirci ne ka kaddara Allah maɗaukakin sarki cewa bashi da kaddara wancan hadisi da wani bawan Allah ya shiga cikin daji da shi da dabbarsa da kayan abincinsa cikin sahara kawai sai dabbar da kayan abincin duka suka bace ya zauna yayi jira bai gansu ba har sai da ya tsaye ba tsammani yana jira mutuwa ta zo ta same shi saboda ba abinci ba guzuri ya wahala ya jiga ta ya kwanta yana jiran ta Allah ta kasance dan bude idan da zai kawo sai ga dabbarsa da kayan abincinsa a kusa da shi sai ya tashi ya farin ciki saboda tsaba farin ciki har ya ce ya ubangiji ni ne ubangiji ga kai ne bawa ina fata an fahimta sai annabi tsira da mutunci tsara tabbata a gare shi yace aqta'a min shiddati farhi yayi kuskure saboda tsananin farin ciki yanzu kalmar mutun yace Allah ne bawansa wannan uwa wannan menene kowa ya yarda cewa mutun yace Allah ne bawansa kamar zagin Allah ne ya ka kafirci to amma shi wannan ya zama kafiri ina fata an fahimta shi ya zama kafiri wannan bai zama kafiri ba me yasa saboda yana da wani sama wani akwai mani'i da zai hana a ce masa kafiri Allah ya sa an fahimta amma ka'idar at-takfirul-'am al-mutlaq a ce duk wanda ya aikata aiki ga kafirci ne duk wanda ya aikata irin aikin sa bi tawfir shurut a walantifa'il mawani to ya zama kafiri da cikashar ai ba kuma tare da kore ko kuma ba tare da kore wadancan abubuwan da za su hana din ya zama kafiri amma shi akan kansa bai zama kafiri ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taho da sahabbansa sai suka ga wasu mutane suna rataye ta kubbansu a jikin wata bishiya bishiya kamar bauta mata suke suna da itikadin cewa duk wanda ya rataye takobinsa a jikin bishiyar to zai samu nasara kunga kamar sa'a take ba su kenan wa yake ba da sa'a da nasara Allah madaukakin sarki ka kudirce akwai wanda yake ba da nasara ba Allah ba ikwa wannan menene kafirci ne amma a lokacin sahabbai sababbin shiga addinin musulunci ne me yasa saboda annabi ya fito daga makka yayi fatuhu makka ya fito da sahabbai kusan mutum 2000 wanda sababbin shiga addinin musulunci ne su ba su taba addinin musulunci ba to su ne suka ga ana wannan abu kuma abin ya burge su sai suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ij'alna zata anwaqin kama lahum zata anwaq ya rasulullah ka samar mu ma wani abin da zamu rinka rataye ta kuma muna neman albarka kamar yadda waɗannan suke kaga fa kamar kace kamar abinda mutanen annabi Musa ne suka ga masa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allahu akbar innaha sunan laqad qultum kama qala banu isra'ila li Musa ij'alna ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhaduna yace wannan ai sunna ce mutanen annabi Musa sun ga masa irin abin da kuka faɗa annabi Musa ya baro isra'ila daga wajen fir'aun an halaka fir'aun kenan annabi Musa ya taho kawai sai suka ga wasu mutane suna bautar gunki sai mutanen annabi Musa suka ce masa kai amma wannan abin da suke bauta ya burge mu ba a samu wannan gunki ba rinka bautata masa yan uwa wannan fadin da mutanen annabi Musa a sanya gunki a rinka bauta masa wannan menene kafirci ne amma annabi Musa ya san cewa jahilai ne ba su sani ba ne shi yasa sai ya ce musu me qala innakum qaumun tajhaluna bi sai musu qala innakum qaumun kafiruna ba ina fata an fahimta kun ga kace zaka bauta wani Allah kafirci ne amma me yasa ba a kafarta sa ba saboda akwai jahilci ina fata ana fahimta yawa yawa sannan akwai ya kasance mutum ba tilasta shi akai ba akwai aikin da yake na kafirci ne amma idan tilasta ka akai ko kai wannan aikin ba za a ce da mutum kafiri ba misali Ammar ibn Yasir lokacin da Qurayshawa suka kama shi suka wahalar da shi suka ce sai na farko sai ya zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na biyu kuma sai ya ambaci allolinsu ya yabe su ya kamba masu kamar bauta ta musu ne yan uwa haka kuma ya zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya kirawo allolinsu ya yabe su ya kamba masu kamar bauta ne yazo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ya faru ya ga masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lokacin da ka faɗi wannan magana ya kake cin zuciyarka ai ce zuciyata ciki take da imani yace idan suka ƙara neman kai ina fata an fahimta yanzu wannan abinda Ammar ibn Yasir ya faɗa idan da azabin sa ne a radin kansa ba takura shi akai ba wannan menene yan uwa kafirci amma shi ya zama kafiri kun ji ma abinda annabin sai ya ga masa cewa idan suka nema ka ƙare kai
yan uwa annaji abin ya fito fili ko ashe kun ga kafirci na gaba ɗaya daban kuma ka ambaci wani mutum ka kafirta shi ma da me daban sai ka lura da halinsa da yanayinsa shi aikin yana nan a matsayin sa na kafiri dan ba dan wancan bai zama kafiri saboda ya aikata shi ba to kuma baka cewa duk wanda ya aikata irin sa ba kafiri bane a'a kafirci ne amma shi wani bai zama kafiri ba saboda me akwai abin da zai sa ba za a kafirta shi to shine abin da malaki sai fito bane shi wannan abu ne mai muhimmanci yan kwarai da gaske kada ka kalli duk wanda ya aikata wani aiki kawai ka ce masa kafiri ne kun ga wannan shi ma ya kamata mu kiyaye bakin mu a kansa idan wani ya aikata wani abu na kafirci to ya kamata ka bincika ka tuntuba ka ga me yake shi zuwa ga aikata wannan abu maybe yana da jahilci maybe farin ciki ne ya tsanani kamar wancan ko bakin ciki ya tsanani ko kuma kuskure ne mutum zai faɗa magana wani lokacin ma sai ka ji ya faɗa magana bakin sa ya sukuce zai faɗa wata magana sai ka ga ya faɗa abin da ba haka yake nufi ba kuma maganar kai tsaye akwai rashin ladabi ga Allah madaukakin sarki a cikin ta amma saboda Allah madaukakin sarki baya kama mu akan abin da muke da kuskure ko da mantuwa sai ka ga babu komai babu wanda zai ce masa wani ka kafirta ko abin da ya kama da haka bale yace hatta tatawaffara fihi shurut at-takfir wa tanfi anhu mawani'uhu har sai dukkanin shar'an da suke sawa a kafirta mutum sun cika sannan dukkan wani mani'i wani abin da zai hana a kafirta mutum shi kuma ya koru babu shi sannan sai a ce da mutum ya zama kafiri Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu shiga sabon babi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi